بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درن جماعة daren goma ga watan Sha'ban hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1441, wanda ya dace da 2 ga watan Aprilu shekarar miladiya ta 2020. Wannan shine darasi na 33 cikin jerin darussa daga littafin As-Siyasatu Shar'iyya fi Islahir Ra'i war Ra'iyya ولفر الشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الله وبنجي يقف التامسة ابن تيمية يارسني أشكات اللي بكو يدى أشرين دا تقوص باين هجر منزان الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وانا لتافي ناشنا السياسة الشرعية ينا كرن تردموني فيكهم مسلين شي قمدا كائد وجن شو قبن شي دا جاورن شي دا الأمر اللي كده على كراك الله وبنجي ساقم في الخير. Idan jama'a masu mu wannan karatu basu manta ba, muna ta bibiyan al-Imamu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, inda yake mana bayani akan nau'o'in dukiyar gwamnati da kuma yadda shari'a ta tsara a sarrafa waɗannan dukiyoyi waɗanda al'umma suke da tarayya a kansu. Muna ƙarƙashin gaba wanda yake magana akan al-fayy, wato dukiyar da al'ummar musulmai suka same ta ta fuskar wato yaki wanda ba a gwabza fada ba tsakanin su da kafirai. Zamu tashi a shafi na 55 a wannan nuska ta bugun matba'a ta muassasatu wato ta daru alamil fawaid, wanda aka buga gargashin tamwil na muassasatu Sulaiman ibn Abdul Aziz Rajihi al-Khairiyya da tahqiqin su Bakar Abdullahi Abu Zaidin da shi da tawagar masu bincike, Allah ya saka musu alkhairi. Wannan wuri zamu tashi ne da malaka yake cewa fa zakarallahu subhanahu wa ta'ala al-muhajirin wal ansara wal ladina ja'u min ba'dihim ala ma wasafa fa dakhala fi sinfi al-thalith kullu man ja'a ala hadha al-wajhi ila yawm al-qiyamah كما دخلوا في قوله تعالى والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وفي قوله والذين اتبعوهم بإحسان، وفي قوله تعالى وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ما لم يتشي فذكر الله سبحانه وتعالى المهاجرين. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci al-muhajirun, yan kaura, wato a cikin ayoyin da suka gabata kenan fadan Allah, ma afa Allahu ala rasulihi wa ma afa Allahu ala rasulihi minhum wa ma wajadtum alayhi min kayl wa rakabin hazwa, da inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa lil fuqara al-muhajirun allazina ukhriju min diyarihim da kuma walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim da kuma walladhina ja'u min ba'dihim يقولون لإخوانهم. كذا شيني يكين في أكنشوا أن أمبتي المهاجرون فدن الله للفقراء المهاجرين الله يأمبتيسو والأنصاري شيني فدن الله والذين تبوا الدار والإيمان سيكم يتشي والذين جاءوا من بعدهم الله يأمبتي مهاجري يأمبتي أنصار كما يأمبتي ولن رسكضوا أباينسو على ما وصفا أبي سايد يسفن تسشيني والذين جاءوا من بعدهم يقولون لإخوانهم الذين يقولون ربنا اغفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولن نسني أصناف غدا أكدي أبتا فدخل في السنف الثالث ونن ركني ونن رنكيا ونن توقع تأكو سني والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا سني السنف الثالث ونن ما لن يتي فدخل في الصنف الثالث cikin wannan gaba kullu man jaa ala hadha alwajh duk wanda yazo a bisa wannan siffa to ya shiga cikin su ila yawmil qiyama, wato duk wanda yazo ya kasance yana neman yayi imani kuma yake neman gafara ga waɗanda suka gabace shi da imani to ya shiga cikin wannan tawagata su. har tashin alkiyama kama dakhalu fi qawlihi ta'ala kama yadda su din ne yan baye din suke shiga tare da waɗancan magabata a cikin fadin Allah da yake cewa wallazina amanu min ba'du wa hajaru wa jahadu ma'akum fa ulaika minkum. Allah yace wallazina amanu min ba'du, da waɗanda suka yi imani daga baya, wato bayan fatuhu Makka kenan, ko kuma kamar yadda wasu malai suka fasara min ba'di tibyani ma bayyantu min wilayatil muhajirin wal ansar, wanda suka yi imani bayan Allah ya riga ya bayyana matsayin muhajirai da ansarawa a cikin faɗinsa kenan, wallazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi wallazina awu wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Ayat tazo kenan gabanin waccan nan aya a cikin suratul anfal kenan, da Allah yake cewa lalle waɗanda suka yi imani, suka yi hijira, suka yi jihadi don Allah, da wanda suka ba su wurin zama, suka taimake su, waɗannan su ne mu'minai na gaskiya. Allah yace suna da wata irin gafara da wani arziki mai girma. To min ba'du na iya kuma wato min ba'di hadhal bayan kenan, ko kuma ya zama wallazina amanu min ba'du ay min ba'di madiy asri ha'ulai, bayan wucewar zamanin wadancan, ko bayan wucewar abin nan dabakar su. Wa hajaru wallazina amanu min ba'du wa hajaru, wanda suka yi imani daga baya, suka zo suka yi hijira, wa jahadu kuma suka yi jihadi ma'akum tare da ku, fa ulaika minkum, wannan wato wanda suka yi hijira suka yi bayan an yi fatu Makka, suka zo suka yi jihadi, suka shiga cikin mu'minai na farko, to su ma sun zama suna daga cikin ku. Wa fi qawlihi, da kuma inda Allah yake cewa wallazina taba'uhum bi ihsani, da waɗanda suka bi bayan su da kyautatawa, wato an yi sabani akan su waye wallazina taba'uhum bi ihsani, wasu suna ganin al'ajam ne, kamar yadda Mujahid yake fassarawa a wurare mabambanta da Ibnu Jarir al-Tabari ya ruwaito, ko kuma wasu kuma suka ce shi sune tabi'ai, wallazina taba'uhum bi ihsani aka ce sune tabi'ai, wanda suka zo wato bayan sahabbai kenan. Wasu kuma malamai suka ce annasu kulluhum, dukka wanda ya shiga cikin musulunci bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa tashin alkiyama, yana daga cikin wallazina taba'uhum bi ihsani, da wanda ya cikin wanda suka biyo bayan waɗancan da kyautatawa, duk wanda ya shiga musulunci a bayan wannan karan. To don haka kamar yadda Imam al-Bukhari kuma ya ruwaito hadisi a cikin sahih din sa, hadisin Salman al-Farisi, shahararren hadisi, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalli Salman yake cewa wannan mutanen garin su inda za a je wajen tauraron surayya a anso addinin Allah da san tafi, ishara zuwa ga cewa za a yi mutane a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga yankunan da ba na Larabawa ba, yankunan Farisa da sauransu, wanda za su sayi musulunci aiki gagarumi, su taimake shi, su yi ilimi, su yi jihadi, su kafa tutoci na ainihin daga addinin musulunci, wanda kuma haka ya faru aikace a tarihi. Wa fi qawlihi ta'ala, kuma sun shiga cikin su a cikin farin Allah da yake cewa wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, da kuma sauran waɗanda ba su riga sun riske su ba, wa huwa al-azizul hakim, lalle Allah mai mabuwayi ne mai hikima. Duk waɗannan ayoyin suna nuni zuwa ga cewa musulmai da suka zo a bayan sahabbai na farko, idan suka yi imani, suka kwatanta aiki na gari irin na sahabbai, za su yi tarayya da su a cikin imani, za su zama suna bin sawunsu a cikin irin wannan aiki na imani da kyakkyawan abin nan aiki da makoma Allah ka samu a ciki. Bayan da ya gama wannan muqaddima, sai malam ya ci gaba da cewa wa ma'ana qawlihi, ma'anar fadin Allah da yace fa ma awjaftum alayhi min khailin wala rikab, wato abinda fa ma awjaftum alayhi min khailin, abinda baku motsa wani abu na dawakai ko abun hawa ba game da shi, baku motsa wasu dawakai ko wasu abun hawa ba, wato ba ai yaki ba, ai ma harraktum wala suqtum khailan wala ibla, baku motsa komai ba, kuma baku kora dawakai ko raquma ba. Wali hadha qala al-fuqaha don haka ne malaman fiqhu suka ce al-fai'u huwa ma ukhidha min al-kuffari bighairi qitalin, suka ce fai'i shine abinda aka karba a hannun kafirai ba tare da yaki ba, da anna ijafal khayli war rikabi huwa ma'an al-qital, domin motsa dawakai zaburar dawakai da raƙuma anan yazo ne dan ya nune zuwa ga ma'anar yaki. Wasu miya fai'an, malam yace kuma wannan dukiya ana kiranta da suna fai'u ne, li'anna Allah subhanahu wa ta'ala afa'ahu 'alal mu'minina, saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya dawo da dukiyar nan, al-fai'u dawowa, wato ya dawo da dukiyar izuwa ga mu'minai, ay raddahu 'alaihim min al-kuffar, Allah ya dawo da dukiyar nan, Allah ya anso dukiyar daga hannun kafirai ya baiwa musulmai ita. Fa innal asla, domin yadda abun yake a bisa ka'ida, anna Allah ta'ala innama khalaqal amwala i'anatan 'ala ibadatihi, kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci dukiyoyi ne na kayan noma da kudade da tsirrai da arzikin dabbobi da dabbobin ni'ima da na sayarwa da komai da kasuwanci, Allah ya halicci waɗannan dukiyoyi ne dan ayi amfani da su su taimaka wa dan adam wajen bautawa Allah ubangijin shi subhanahu wa ta'ala, li'annahu, domin shi Allah innama khalaqal khalqa li'ibadati, dama kadai ya halicci bayi ne dan su bauta masa, kamar yadda yake cewa wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, to wannan shine kadai abinda Allah yake so shi, to duk wani abu da Allah ya halitta a duniya ya halicce shi ne aslan dan ya taimaka wa waɗannan bayi wato mutane da aljanu a wajen bautawa Allah. Fal kafiruna, su kuma kafirai da suka kangare suka kibin dokar Allah suka ki dayanta Allah suka ki bauta masa, bihi wanda suka kafircewa Allah, abaha nufusahum, sai Allah ya halastar da rayukansu yace ya yadda a kashe su tunda sun ki bin shi, allati lam ya'buduhu biha, tunda sun ki amfani da wannan rayuwa ta su subotawa Allah, sai Allah yace to rayuwar yanzu ya halasta ana iya gintse ta a kashe su a yaki. Wa amwaluhum, kuma Allah ya halasta dukiyoyinsu, allati lam yasta'inu biha ala ibadati, dukiyoyin da suka ki amfani da ita da dukiyar wajen bautawa Allah, ala ibadihi ala ibadatihi li ibadihi, wannan li ibadihi yana kuma ga fal kafiruna abaha nufusahum abaha li ibadihi nufusahum wa abaha li ibadihi amwaluhum, Allah ya halastawa bayin sa mu'minai li ibadihi almu'minin, ya halastawa bayin sa mu'minai dukiya da rayuwar kafirai saboda sun ki bautawa Allah da rayuwarsu, sun ki amfani da dukiyar su sibota Allah, sai Allah ya halasta dukiyar, malai ci gaba da cewa alladhina ya'buduna, Allah ya halasta ma bayin sa masu bauta masa dukiya da rayin bayin sa wanda suka kangare daga bautar sa cikin hikimar sa da adalci da iyawarsa. Wa aada alaihim, sannan kuma Allah ya dawo da bayin sa mu'minai ma yastahiqunahu, abinda suka cancance shi na dukiya din, kama yu'adu 'ala ar-rajuli ma ghusiba min mirasi, kamar da ake dawo da mutum abinda wani ya kwace masa na daga dukiyar da ya gada a gun wani magajinsa da ya rasu, wa in lam yakun qabadahu min qablu, ko da yake fa bai taba karba ba, don aka ce an dawo maka da abu a bisa dabi'ar yare zai fi bada ma'ana cewa dama abin yana hannunka ne, wani ya kwace yanzu kuma aka dawo maka da shi, amma abin da bai taba shiga hannunka ba an ce an dawo maka da shi zai ya daukan hukuncin haka ne, in ya zama dama can mallakarka ne amma baka taba karban shi ba, bai taba zuwa cikin mulkinka ne a shar'ance amma bai taba zuwa cikin mulkinka a aikace ba, kamar shi shine ya kwatance da wato mai dukiyar gado irin wannan wanda mulkin shi ne a shar'ance amma bai taba ansanta a aikace ba, to da babu lafi a ce an dawo mai da ita ta fuskar lura da cewa dama can a mallakar sa ce. Mithlu hadha, malai yace wa hadha mithlu aljizya, wannan daya suke da jizya, allati ala alyahudi wan nasara, jizya wato haraji wanda yake kan yahudu da kristoci da suke rayuwa karkashin daular musulunci, wal malu alladhi yusalahu alayhi aladu, da kuma dukiyar da za a yi sulhu idan an kai ma wasu kafirai farmaki suka firgita suka tsorata suka ce sun ba sun yadda ba za a yi yaki ba amma za su bada dukiya me yawa kaza ko kima kaza to wannan ita mata daga cikin fa'ida aw yuhdunahu ila sultanil muslimina ko kuma dukiyan da kafire suka dauka suka kawo ta kyauta zuwa ga sarki ko shugaban al'umman musulmai domin neman zaman lafiya da shi ko neman sulhuntawa ko neman sabo ko yin abokantaka ko wani abu makamancin haka daga cikin masalih din su in suka kawo ya halasta ya karba idan ya karba to wannan dukiya ita ma tana cikin dukiyar musulmai ne kal hamli alladhi yuhmalu min biladin nasara wa nahwi haka nan kaman kaya da ake daukowa a taho da su a shigo da su kasashen musulmai daga kasashen kafirai da makamantansu kuma yu'khadhu min tujjari ahli al-harb da abinda ake karba daga yan kasuwa waɗanda ke zuwa daga kasashen kafirai abokan fada ba abokan zaman lafiya ba wa huwa al-ushru wanda za su dinga ba da 1/10 na dukiyar da suka dore ita wa min tujjari ahli al-dhimma da wanda ake karba daga yan kasuwa na wato kafirai waɗanda akwai amanar zaman lafiya wanda ana da sulhu tsakaninsu da musulmai idan tajaru fi ghairi biladihim idan suka yi kasuwanci a inda ba ƙasar su ce waccan da aka ba su zaman lafiya da amana a kanta ba suka shigo ƙasar musulmai ko wata ƙasa da musulmai ke iko da ita za su biya su ma wa huwa nisful ushri za su biya rabin 1/10 wato bayan an kasa dukiyar 1/10 sai a sake daukan wannan kashi daya sai a raba shi gida biyu kuma a ce daya wato bisa 20 kenan shine rabin 1/10 haka ba kana Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ya'khud haka Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda ya kasance yana dauka yake karba daga wadannan jinsi kamar yadda yazo a cikin hadisi ko athari wanda al-Imam Abu Bakar al-Baihaqi ya fitar da shi a cikin littafin sa As-Sunan al-Kabir daga Anas daga Umar dan Khattab wanda Anas yake bada labari cewa amarni Umar an akhudha min al-muslimina rubu' al-ushri wa min ahli al-dhimmati nisfa al-ushri wa min man la dhimmata lahu al-ushra Umar ya umarce ni cewa na karbi rubu'in ushri 1/40 kenan daga musulmai da kuma nisfa al-ushri 1/20 daga ahli al-dhimma da kuma al-ushr 1/10 daga wanda bai da wani zimma yana zaman kanshi ne kuma kafiri ne wannan baya ga al-Imam al-Baihaqi akwai al-Imam Yahya ibn Adam ya fitar da shi a cikin Kitab al-Kharaj haka al-Imam Abd al-Razzaq as-Sanani rahmatullahi alayhi a cikin al-Musannaf cikin mujalladi na 6 asarin tabbatacce daga Anas ibn Malik daga Umar ibn Khattab radiyallahu anhu wa an Anas to malai ya ci gaba da cewa وما يؤخذ من اموال من ينقض العهد منهم hakanan dukiyar da za a kwace ta daga hannun wanda ya karya amanar da aka bashi ya karya alƙawarin da aka yi da shi daga cikin ire-iren waɗannan nau'in kafirai wanda aka kulla alƙawari da su wal kharaj alladhi kana madruban fil asli alayhi to kuma harajin da dama can an riga an sanya shi wannan shi yana nan a matsayin constant ko da yaushe an sani cewa ƙarshen shekara ko lokacin da aka yi noma ko lokaci kaza ko ƙarshen wata suna biyan kaza duk waɗannan dukiyoyi ne na gwamnati wa in kana qad sara ba'dahu ala ba'dil muslimin yace ko da yake yanzu haraji banda ma kafirai wasu ma akwai musulmai da suke biya thumma innahu yajtami'u ma al-fai'i jami'ul amwali as-sultaniyya allati li baiti malil muslimin sannan ana hadawa a cikin fai'i dukkanin dukiyoyin musulmai na gwamnatin musulunci wanda ke karkashin baitul mali wanda ke karkashin ma'aikatar kuɗi kal amwali lati laysa laha malikun muayyan kamar dukiyoyin da babu wani da ya mallake su ba babu wani sananne muayyan wane kaza cewa wannan dukiyar wane ne dukiya ce gata amma an kastantance tawaye kamar a ga wani fili ko dabbobi ko wani gida ko wani abun hawa wanda ya bata an rasa waye ko wani abu da aka sato aka zo aka kama barayin watakila an kashe su ko sun gudu an kasa tantance kayan waye ko kayan tsuntuwa wanda ba a san na wane ne ba ko a irin zamanance kudaden da ke cikin asusun mabambanta na ajiya a bankuna waɗanda wasu ma har rufe asusun kuɗaɗen sun dade a ciki ba a san nawaye ba ko irin kayayyakin da ake tarewa a bakin boda ko a bakin tashoshin jiragen ruwa kwantenoni da makamantansu masu su gudu su basu ko su kasa yin clearance ko a zo bisa wani doka ta gwamnati ta hana shigar irin wannan kayan a kwace kayayyakin da ire-iren duk waɗannan dukiyoyin duka suna cikin dukiyar gwamnati wanda ba su da malikun muayyan mithlu man yamutu min almuslimina wa laysa lahu warithun muayyan kamar a ci ga wani cikin musulmai ya rasu Allah ya mishi rasuwa kuma bai da wani magaji sananne bai da da bai da jika bai da uba bai da kaka bai da uwa bai da mata bai da wa bai da kani haka dai abincika ba shi da wani karaba wanda shari'a ta ce a ba su gado wa kal ghusubi haka nan kayan kwaci idan abin da aka kwace kamar gwamnati ta kwace wasu kayan da take ganin bai halasta ba ta bari a shigo da su ba wal awari da kuma abin da aka karba ta hanya aro shine al-awari daga al-ariya kayan aro da aka karba sai kuma aka rasa masu su wal wada' da kayayyakin ajiya allati ta'azzara ma'rifatu ashabiha wanda duka waɗannan kayayyakin an kasa gane su waye an yi a gane na wane ne ba a gane ba dukiya ce wani ya ara a gun wani misali a ce mutum ne ya taho da mota ya je wani gari mota kuma ta aro ce kuma sai ya rasu ba a san waye ne wannan motar ba an bincika ba a gane ba ko mutum ya aro wani abu ya kawo gidansa daga baya ya zo ya rasu ko kuma barayi ne sun yi sata an kama su an yanke musu hukunci ko sun gudu sun ba kayan ba a san na waye babu wanda ya fito yadda a warcewa kayansa ne da ire-iren da dukiya wanda za a rasa waye mai ita wa ghayru zalika min amwalil muslimina da kuma dai sauran dukiyoyi na musulmai al-aqar wal manqul da dukiya wacce take al-aqar wato shine abin nan kenan landed property abu da wanda yake kaman fili kaman gida da makamantansu wadanda ba sa iya motsawa wal manqul da kuma movable wanda yake iya motsa shi kaman dabbobi kaman ababan hawa kamar kudade kamar suturu kamar kayan gida irin kujeru TV gadaje katifu suturar sawa da makamantansu da duk wani abu da yake da monetary value yake da daraja ta kuɗi kuma ana iya matsawa da shi daga wuri zuwa wuri shi kuma wancan al-aqar shine abin da baya iya matsawa kamar fegi kamar fili kamar gona kamar gida ginanne wanda a bisa dabi'a duk waɗannan abubuwa an san a inda suke to anan suke ba sa motsuwa duk waɗannan suna daga cikin dukiyoyin da ake cewa dukiyar gwamnati wanda hukuncin ta ya bambanta da hukuncin waccan dukiya ta zakka duk wannan suna kasan alfayu abinda musulmai suka samu ba tare da sun yaki ba to duka musulmai suna tarayya akan mallakar wannan dukiya sannan kuma shugaban musulmai shike da ta cewa akan me yake ganin ya kamata ainihin wato yayi da wannan dukiya bisa yadda muka ji kuma zamu zo mu ƙara ji a nan gaba insha Allah a nan ƙasa malam mai ta'aliki yayi magana yake cewa a cikin lambar ta'aliki na 6 da yake cewa wa hal tudfa'u hadhihi al-amwalu wa ghayruha kadh-zakati ila as-sultani aw yaqsimuha bi nafsihi shin waɗannan ire-iren dukiyoyi shin dan ta zo hannunka kai matsayinka na ɗaya daga cikin talakawa ƴan ƙasa shin wajibi ne ka mika ta zuwa ga hukuma ko kuwa da ita da zakka ko kuwa zaka iya rabawa wanda kake ganin sun cancanta kai da kanka mala yace faqad suila ahmadu an zalika faqala an tambaya al-imamu ahmad ibn hanbal game da haka sai yake cewa la tudfa ilaihim kar a mika musu bal yaqsimuha bi nafsi mutun ya raba da kanshi wasaqa atharan an ibn umara fi dalika ya kwararo wani zance daga sayyidina abdullahi dan umar akan haka wanda magana tana cikin litafin masail na dansa abdullahi kenan wa qarsu ila al-musannifu an dalika fa ajaba har ila kuma an tambayi malami wannan litafi shine ibn taymiya akan haka Allah ya gafarta mishi sai ya bada amsa da cewa amma ma ya akhuduhu wulatul muslimina min al-ushr kaga dai abinda gwamnoni ko shugabannin musulmai suke karba na daga ushiri wato ɗaya bisa goma na dukiyar mutane wa zakatil mashiya da zakkar dabbobi wa tijara da zakkar kayan kasuwanci wa ghairi dhalika da wasu waɗannan fa innahu yasqutu dhalika ala sahibihi idha kana al-imamu adilan yace da zaran ka bayar kai zaka bada zakka ka fitar ka ba shugaba to shikenan kai kai iya aikin ka baka da sauran aiki ya sauka akan ka idan wannan shugaba ya kasance mai adalci ne yusrifuhu fi masarifi shar'iyya kuma zai sarrafa zai gudanar da wannan dukiya a bisa yadda shari'a ta tsara a gudanar bittifaqil ulama haka malamai suka hadu akan wannan zance cewa kai da kake da dukiya ka fitar da zakka ka mika wa hukumar da ke da alhakin rabawa to ka fita har a wurin Allah insha Allah ka fita fa in kana zaliman idan ku shugaban an san mugu ne azzalimi ne la yusrifuhu fi masarifi shar'iyya kuma a bisa abinda aka sani an san wannan shugaba ba zai juya wannan dukiya a bisa tsarin da shari'a ta tanada ba fa yambagi li sahibi Allah ya dafa zakata ilai to ya kamata ga kai da zaka bada zakka to karka mika mu wanda baka da aminci akan zai raba alal misali a irin da muke rayuwa a yanzu a wannan kasa ta mu ta Najeriya da ire-iren su wanda babu wani tsari tabbatacce wanda yake mai kwantar da hankali galibi zaka gani akwai ne ko dai kwamitin zakka a wasu jihohi wanda yake na gwamnati ne watakila irin jihohin Zamfara ko Kano da makamantansu a wasu wuraren kuma babu hukuma ta gwamnati da take da alaka da wannan abun kwata-kwata amma akwai kwamitoci na kungiyoyin addini ko na masallatai ko na wasu kungiyoyin al'umma wanda suke da committee ko suke da tsari na tarawa da raba zakka. Irin waɗannan babu laifi idan ka amince da su kana ganin cewa za su raba yadda ya kamata wato record din su bayanin abubuwan da suke ya tabbatar da cewa lalle mutane ne masu amana babu laifi da mutum ya cire ya mika musu su kuma su sarrafa yadda suka ga ya kamata. Amma matukar baka da amana a kansu to ba za ka cire ka ba su sai ka dauki dawainiyar rabawa da kanka kai mai zakka. Dan ka tabbatar cewa bayan da ka cire wannan dukiya ta kai ga waɗanda shari'a ta ce su za a ba shine abin da yake fada na kaga in ya zama sarki da yake da sultani yake da mulki Ibn Taymiyyah yana cewa bai kamata a bashi ba in an san ba zai raba ba min babi aula kar a ba wani dan sa kai wani dan NGO ko wata kungiyar addini ko wata kungiyar taimakon kai da kai min babi aula su kar a ba su in ba a da aminci tare da su idan ku akwai aminci to babu laifi insha Allah ana iya ba su malam yace bal yusrifuha sai ka bayar da ita ila mustahiqiha zuwa ga waɗanda suka cancanta fa in ukriha ala daf'iha ila adh-dhalim idan ku zama wannan shugaba azzalimi ya tirsasa wa mutane cewa dole su bayar ta hannunsa bi haythu law lam yadfa'aha ilayhi la hasala lahu darab tafsir da in baka ba wannan shugaban azzalimi ba yaji labarin ka raba da kanka ko yaji labarin ka ki ka kawo mishi to zaka fuskanci wani abu na cutarwa wataƙila zalunci ko kwace dukiya ko daurewa ko duka ko ma har kisa fa innaha tujzi'uhu fi hadhihi as-sura inda akthar al-ulama to wannan lokacin sai ka bashi bai da ka iya mun tume yace kuma wannan yanayin idan ka bayar kai abin da yake a kanka kuma ya wadatar maka insha Allah a goma fiye malamai wannan magana tana cikin majmu'ul fatawa na Ibn Taymiyyah a cikin mujalladi na 25 daga shafi na 81 wa ta'liqu shaykh da kuma ta'liqi na shaykh al-Uthaymeen a cikin sharhin da yayi rahimahullah malai ya ci gaba da cewa fa hadha wa nahuhu waɗannan ire-iren dukiyoyi da irin waɗannan da wanda suka yi kama da su malul muslimina su ake cewa dukiyar musulmai wa inna ma zakara Allah subhanahu wa ta'ala fil qur'ani al-fai'a faqat al'amma yi zaka ga cewa duk waɗanda aka gaggayyato aka ce suna cikin tarayyar dukiyar musulmai Allah subhanahu wataala bai ambaci su a alqur'ani ba kadai ya ambaci fai'i ne ya annabi sallallahu alaihi wasallam ma kana yamutu ala ahdihi mayyitun illa wa lahu warith saboda a zamanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake raye to ba a cika samun mutum ya mutu ba face ya mutu ya bar magada sanannu da ka ba a da bukata izuwa ga wannan hukuncin illa wa lahu warithun muayyan sai kaga yana da magaji sananne lidhuril ansabi fi ashabi saboda a tsakanin mutanansa akwai sanin ilimi na nasaba kowa an san nasabarsa an san ƴan uwansa an san garin su an san suwaye zuriyarsa da magadansa wa qad mata marratan rajulun min qabilatin fadafa amira fahu ila kabir tilkal qabila yace amma an samu wani yanayi wani lokaci cikin lokuta a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallama wani mutum daga cikin mutane ya rasu sai zama bashi da magaji sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar da wannan dukiya zuwa ga kabiri tilkal kabila babban mutum shugaba ko jagora kamar kace jauro ko dagaci ko mai anguwa ko babban jagoran wannan kabila wannan magana da mala yake ishara akai ta zo ne a cikin wani hadisi wata waqiya da aka ce mata rajulun min khuza'a wani mutum ya mutu daga cikin kabilar khuza'a wato wani yanki na kabilan larabawa qahtaniyun azdawa fa'atan nabiy sallallahu alaihi wasallam bi mirathi sai aka zo da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kayan gadan sa fa qala sai annabi ya ce iltanisu lahu warithan aw dha rahmin ku je ku nemi waye mai gadan sa ko jinin sa fa lam yajidu lahu warithan wala dha rahmin sai ba samu kowa bai da mai gado bai da dangi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to da aka bincika wannan mutum bashi da magaji bashi da dangi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce idfa'uhu ila akbari khuda'a ku ba da dukiyar ga mafi girman dattawa a cikin mutanen khuda'a wannan kisa al-imamu ahmad ibn hanbal ya fitar da ita a cikin musnad din sa da al-imamu abu dawud da al-imamu abu abdurrahman an-nasa'i a cikin as-sunan al-kubra da kuma al-imamu al-bayhaqi a cikin as-sunan al-kabir nashi ta hanyar dukkanin sun fitar da wannan kisa ta hanya sananniya da aka ce daga abu bakar wanda shine jibril ibn ahmar daga ibn buraida daga ainihin wato binnan wannan shine isnadin da aka sani aka ce na riwayi Imam an-Nasa'i ya ce wannan mutumi mai suna Jibril ibn Ahmar al-Jumali mutumin garin Kufa Imam an-Nasa'i yake cewa laysa bil qawi kamar yadda shi kuma al-Hafiz Abu al-Hajjaj al-Mizzi rahimahullah a cikin littafin shi Tuhfatul Ashraf cikin mujalladi na biyu yake cewa wal hadithu munkarun hadisin an yi inkarin sa malai ba sai da shi ba duk da yake yana da shahidi wanda zamu zo mu ji a gaba na riwaya sayyidatina Aisha radiyallahu anha da wata riwaya daga Ibn Abbas ya ila yau wanda ta Aisha din al-Imamu Ahmad ya fitar da ita wanda za a iya hada su a ce hukuncin ya tabbata bi majmu'i turuq shi wannan Jibril ibn Ahmar malamai sun yi maganganu ne akan shi wanda suke akwai wato ta tabarza game da shi shi dai ibnu ma'in ya ibnu ma'in ya wasaka shi ya ce mutumin kirki ne al-imamu an-nasa'i yake cewa laysa bil qawi shi kuma al-imamu ibnu hibbana al-busti ya ambace shi kamar yadda ya saba a cikin kitabu thiqat al-imamu abu dawud da an-nasa'i ne kadai suka fitar da hadisin shi a cikin ashabul kutubi as-sitta wallahu ta'ala a'lam malai ya ci gaba da cewa ai aqrabuhum nasaban ila jaddihim wato kabirul kabila da aka ce shine mutumin da yafi kusancin dangantaka zuwa ga kakan kabila da galibi kabilul araba zaka ga sunayen suna komawa ne ga wani mutum wanda shi ya kafa kabila wato ƴaƴa ne da jikoki da zuriyarsa da sirkansa sune suka taru suka yadu sune reshen kabila to wanda yafi kusancin dangantaka da shi kamar dan shi kai tsaye ko jikansa kai tsaye ko makamancin haka wanda a lokacin da abin ya faru babu wanda yake da dangantaka mafi kusa da wancan kakan to shi yake nufi da abin nan kabirul kabila malai ya ci gaba da cewa wa qad qala bi zalika ta'ifatu min al-ulama'i kal imam ahmad fi qawlin mansusin wa ghayrihi an samu wasu malamai da dama sun faɗi irin wannan magana kamar da aka samu ta daga al-Imam Ahmad ibn Hanbal yace fi qaulin mansusin a magana wadda aka zo da ita karara daga Ahmad ibn Hanbal kamar da al-Imam Abdul bin al-Ambata cikin muguni shine ibn al-Maqdisi ya ambata cikin muguni a cikin mujalladi na 9 na ibn Qudama kenan ya ambata cikin al-Muguni wa mata rajulun wa lam yukhallif illa atiqan lahu fa dafa'a malahu li atiqihi wani mutum kuma ya rasu walam yukhallif bi bar wani abaya ba illa atiqan lahu sai wani bawan sa da ya enta fa dafa'a malahu ilayhi sai annabi alaihi salatu wassalam sai mika dukiyar wannan mutumi zuwa ga wannan bawa nashi da ya enta kamar yadda ya zo a cikin lafazin hadisin cewa anna rajulan mata walam yada warithan illa gulaman lahu kana a'taqa mutun ya mutu bai bar magaji ba in banda wani yaro nashi ko wani bawa nashi da ya enta. Faqala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam halahu ahad. Nabi alaihi salatu wasallam ya tambaye ce ko yana da wani magajin daban? Qalu la, suka ce bai da shi illa gulaman lahu kana ataqa. In banda wani yaro wani bawa nashi da ya enta. Faj'ala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mirathahu lahu. Sai annabi ya bada wannan gado ya ce a bashi. Imam Abu Dawud ya fitar da wannan da Tirmidhi da Imam Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi a cikin al-Musnad kenan. Imam Tirmidhi da kanshi ya kyautata wannan hadisi ya hassana shi. Hakim kuma ya ce hadisi ne wanda yake sahihi akan sharadi na Imam al-Bukhari. Hadisi wannan lafazin ya tabbata ce. Malam ya ci gaba da cewa وبذلك قال طائفة من العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم وأن يتجه فتور وصلك تكيما لميلك تكيما وأن رسكي ما سبا تفرك مذهب إمام أحمد بن حنبل دوصن سواتو تشيوا إذا متن يابروني تكيما غادنسا وأن ديكي متن ديا ذا أبا شدوكي يدك كودا كوا أبسا شريعة با ميتن دوكي يعني دك بضا أبا شي دا غادن شي دكما كمال أتي أنك آرى مشكوي كينا ودفع ميراث رجل الى رجل من اهل قريته وترانا كما النبي عليه الصلاه والسلام يا تربا da dukiyar gadan wani mutum zuwa ga wani daga cikin mutanen garin su wannan shine lafazin da aka yi ishara a baya daga cikin shawahid wannan shine riwaya Aisha radhiyallahu anha da take cewa anna maulan linnabi sallallahu alaihi wasallam mata wa taraka shay'a wani bararran bawa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu kuma ya bar wani abu na gado a baya walam yada waladan bai badda ba wala hamiman ko wani masoyi ko mata ko makamancin haka fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yace a'tu mirasahu rajulan min ahli qaryati abada gadan nasa ga wani mutum cikin mutanen garin su wannan riwaya ce sahiha Imam Ahmad ya fitar da ita da Abu Dawuda da Imam Tirmidhi da Ibn Majah da Baihaqi a cikin Sunan al-Kabir Imam al-Baghawi da ya kawo hadisin shi ma sai yake taliki da cewa laysa hadha inda ahli al-ilmi ala sabil at-tawrith ahli al-qaryati wal-qabila wannan fa baya nufin wai in an ce a ba shugaban kabilar su ko wani mutum a cikin mutanen garin su ko wani bararran bawan sa bai nufin wai sun shiga cikin lissafin magada a'a bal malu man la waritha lahu li 'ammatil muslimina yadda abun yake shine dukiyar wanda bai da magaji to ta zama ta dukkan musulmai yad'uhu al-imamu haythu yarahu ala wajhi al-maslaha shugaban musulmai zai saka wannan dukiya inda ya ga ya dace ta fuskar abin da yake maslaha abin da ya dace fa ba'ahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi ahli qabilatihi ala wajhi ala hadha al-wajh shine annabi ya saka ya ba mutanen garin ko wanda suke kusa da shi ta wannan fuska wannan magata cikin sharhu sunnah na imamu البغوي الحسين ابن مسعود رحمه الله اتكم مجلدينا تقص تو wasu malamai sun ƙara bayani akan cewa abin da yasa kamar yanda shi wannan da aka ce bararran bawa ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga a can an ce an baiwa maula al-adna shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin shi na maula al-a'la ai shi ma yana da cin gadon shi to amma sai malamai suka ce yadda abin yake shine akwai hadisi tabbatacce dake cikin Bukhari hadisin sayyidina Abu Bakrin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa cewa nahnul anbiya la nuras mu annabawa ba a cin gadan mu to kamar yadda annabawa ba a cin gadan su alaihi wassalam to haka su ma ba sa cin gadan wani shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ci gadan dukiyar wannan abin nan ba duk da yake akwai wata riwaya wadda aka ce Annabi ya ce ana maula malla waliya lahu kuma ya anshi dukiyar mutumin da ya bari akwai ta'awilin ta cewa ba ya karba bane a matsayin ya ci gado a ya karba ne a matsayin ya jibinci al'amarin zai abin da ya kamata da ita to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya cin gado kuma ba a cin gadan sa da haka sai ya baiwa wannan mutumin garin su kamar ya mishi sadaka ko ya mishi wani alheri kenan ba wai ya sa shi cikin magada bane wallahu ta'ala a'lam malam ya ci gaba da cewa ودفع ميراث رجل الى اهل بيت الى اهل الى رجل من اهل قريته وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو وخلفاؤه يتوسعون في دفع ميراث الميت الى من بينه وبينه سبب كما ذكرناه النبي صلى الله عليه وسلم da halifofinsa Abu Bakr da Umar da Uthman da Ali radiyallahu anhum sun kasance sukan fadada sukan saukaka wajen mika dukiyar wani wanda ya mutu wanda ba shi da magaji zuwa ga wani wanda yake kusa da shi bisa kowane irin dalili yabo wata nuska bainahu wa bainahu nasabun amma wannan kuma sai ya tabbatar da bainahu wa bainahu sababun ai adna sababin mafi karancin dalilin kusanci kamar yadda al-allama al-Uthaymeen rahimahullah ya zabi wannan lafazi a cikin sharhin sa da wannan littafi yace yana ganin yafi kusa da abin da yake shine tabbas saboda kuma an samu a wasu asalai wasu nuskhoki haka din yazo sabab ne maimakon nasab kama zakarnahu mala yace kamar yadda muka ambata walam yakun ya akhudhu min almuslimina illa as-sadaqat nabi alayhi salatu wassalam ya kasance baya karban komai daga kuma su mai in banda as-sadaqat sai wato zakka kawai baya an san wani haraji ko wani karin kuɗi ko wani abin nan a ce su bada wani dukiya in banda zakka وكان يأمرهم بأن يجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم كما زن الله صلى الله عليه وسلم يا كسانتي انا امرتر صحابانسا da su jihadi dan daga kalma Allah da dukiyarsu da kuma kawunan su kama amara Allah ta'ala bihi fi kitabi kuma Allah subhanahu wataala ya umarni da haka cikin alqur'anin sa aure mabambanta kamar fadan Allah da yake cewa la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil darari wal mujahiduna fi sabilillahi sai Allah yace mene bi amwalihim wa anfusih masu zaman gida wadanda ba masu matsala bane ba guragu bane ba kurame bane ba masu cuta ko tsufa ko yadanta ba suka zauna a gida ba su je jihadi ba to ba sa iya yin daidai da waɗanda wal mujahiduna fi sabilillah wala sai da wanda suke mujahide ba Allah yake wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim ko ina aka ambaci jihadi sai kaga sai an yi emphasizing cewa da dukiya da kuma kawunan su haka Allah da yake cewa innal ladina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim da kuma alladina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim a'azamu darajatan indallah ko ina aka ambaci jihadi zaka ji ambaci wanda suka yi hijira wanda suka yi imani wanda suka yi kaza suka yi jihadi sai a ce bi amwalihim wa anfusih haka da Allah ya bayyana magana akan siffa ta munafikai yake cewa farihal mukhallafuna bi maq'adin khilafa rasulillahi wa karihu an yujahidu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim to duk inda aka yi bayanin jihadi haka Allah yake faɗa kamar yadda malai yace kama amara Allah ta'ala bihi fi kitabi kuma da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni da cewa ayi jihadi da dukiya da kawuna kuma da Allah yake cewa inna Allaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna kaga Allah ya si amwalahum wa anfusahum dukiyarsu da rayukansu shi kuma zai ba su aljanna me yace si yuqatiluna fi sabilillahi fayuqtaluna jayyidna fi sabilillahi fayuqtaluna wa yuqtaluna bas sai si jihadi dan Allah a kashe su su kashe to wannan shine asalin tsarin jihadi da su da dukiyar su kowa ya je da dukiyar sa ya saka ya je da kuma rayuwar sa ya saka ta a ciki in ya mutu yayi shahada in ya tsira ya samu lada yayi jihadi a bashi ganima idan an samu daga baya ne da lokaci ya tsawo tafiya ta tafiya aka samu yanayi sai aka dinga kuma gwamnati na daukar dawainiyar jihadi za ta sai makamai za ta sai ababan hawa za ta biya sojoji albashi su ake cewa almurtazaqa akwai soji da ake ce musu almurtazaqa bature yana ce musu machinery wato sojoji wanda suke kawai dan kuɗi suke wanda har a wannan zaman da muke rayuwa akwai su kuma ma zaka ga akwai dokokin ƙasa da ƙasa na yaƙe-yaƙe wanda ba sa covering din waɗannan irin sojoji wanda aka san neman kuɗi kawai suke wanda suka san ilmomi na tsaro kuna tarihin yaƙe-yaƙe za su san abinda ake faɗa machinery wato sojoji wanda suke sojojin si yaƙi kawai a biya su su ba su da mamaci da kaman dan kwalla misali zai buga ma wannan shi soja wanda yake ainihin wato na kuɗi kamar a ce professional ne shi wato ya fi kama da irin ƴan wasan kwallo kwallon kafa wanda yau zai iya buga wa club kaza in suna biyan sa gobe kuma wani club da suke abokin fada daga ban wancan club din in suka iya gamsar da shi suka dauke shi suka mai da shi club din su kuma zai buga musu kuma ya ci kwallo against wancan club din yanda ya murna a can haka zai murna anan to akwai irin wannan sojojin wanda za su iya fada su shiga runduna A su yaki runduna B gobe kuma idan runduna B ta ba su kudin da yafi na wancan su sai su dauke su kamar da kasan dai dan a taba ba ruwan shi wanda ya bashi kudi zai kai shi inda zai kai shi shi dai manufar shi kawai samu kudi to wannan su yake ce musu al-murtazaqa sojoji machinery ba a itibari da su a sojojin musulunci abinda ake so shine al-jihad bil amwali wal anfus ya filada to amma da haka gwamnatin musulunci tana da wadata da za ta dauke musu wannan dawainiyar fa biha wa ni'mat babu lafi amma kuma wanda ya kawo ya sake sakawa to ya filada da samun falala da dacewa da abinda tafarkin salaf yake akai fiye da wanda kawai ya zauna baya sanya komai nashi sai dai kawai a biya shi yayi wannan aiki walam yakun lil amwali al maqbudati al maqsumati diwan yace dukiyoyin da ake karba a can baya a da dukiyoyin ba su kasance suna da wani wato abinna al maqbuda wanda aka karba wal maqsuma wanda aka raba ba su da diwan ba su da wani sijillu wato wani kundi da ake tara bayanai wato babu abin nan kenan kamar mu ce a yanzu a zamanance babu retirement ba a rubuta an ba da kaza an yi kaza babu kuma ledger wanda za a shigar da bayanai ko kuma a yanzu a zamanance da ake zamanin computer da makamantan su kamar yadda kowa ya sani duk kuɗaɗen da ake ajewa yanzu sawa'un na daidaiwan mutane ne ko na kamfanoni ko na gwamnati ne to da akwai bayanai rubuce-rubuce akan ya suka shigo yau suka shigo nawa ne suka shigo kuma me aka yi da su to a wancan zamanin a farkon musulunci babu irin waɗannan jami'in wanda yake ya tattara bayanai wanda yake comprehensive wanda komai da ake bukata akwai komai na rubutu akwai saboda a wancan lokacin babu wannan bukatar mutanen wannan zamanin ba su da bukata izuwa ga waɗannan rubuce-rubucen da muke yanzu saboda suna da imani da salaha da yadda da juna da gaskiya alal misali a wancan zamanin babu wanda zai sai wani abu a ce sai an bashi takarda ta rasidi ko an bashi deed of assignment ko an bashi CFO ko ya sai fili ko ya sai gida sai an zo an kafa shedu da shedunsa da shedun wanda ya sayar da shi mai anguwa da wane ne kuma kowa ma sai an bashi kudi sai an kai ofishin hakimi an buga tambari ko sai an je kotu an yi affidavit ko sai an nemi lauyoyi irin wannan abin da kake gani a zamani ana yin su wanda kuma duk za a yi hakan kuma daga baya wani ya musa cewa ƙarya ne ko ya ta da ƙayar baya ko ai ta rigingimu to a wancan lokacin duk babu irin waɗannan abubuwan domin kamar yadda Maliku ke faɗa ana kirkiro da mutane hukunce-hukunce ne da gwargwadon abin da suka kirkiro na laifuffuka a wannan zamanin farkon musulunci babu wannan bukatun su da haka babu wannan diwan babu wasu talakawa da su ce suna son sai sun ga ya aka yi da dukiyar su idan aka kashe a ce mini menene abin nan a je a kai wani bill majalisar dokoki ta ba da ka'ida cewa an halasta wa kowa da yake son ganin wasu takardu ya je ya gani abin nan ya je hukumar da ya ga dama ya ce yana so ta ba shi takarda kaza sai ya ga takardar duk babu wannan bukatun da haka babu abin da ake tarawa na irin wannan bayanan sannan kuma baya ga haka akwai karancin bayanan bayanan ba wasu masu yawa bane wanda suke bukatar dole sai an kiyaye su balle in ba haka ba a manta saboda mutane ba su kai yawan da suka yi daga baya ba yace ala ahadihi wa ahadi abi bakrin babu wani kundin bayanai na karba da fitar da kudade a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da zamanin sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu bal kana yuqsimu almala shay'an fa shay'an annabi alaihi salatu wassalam yana raba wannan dukiya ne a hankali kadan 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 falamma kana fi zamani umar yayin da aka shiga zamanin sayyidina umar radiyallahu anhu kafura almal sai dukiyar ta yi yawa abu na farko kenan wattasa'ati albilad kasashen musulunci suka fadada da makka ne kawai da madina da abinda ke kusa da su yanzu kuma har kasar sham da kasar iraki da kasar misra duk sun shiga musulunci wa kafuran nasu kuma mutane sun yi yawa a cikin musulunci faja'ala diwan al-aba sai akai wato kundi na tara bayanai na kyauta na kudade da aka bayar a matsayin kyauta ko allowance ko bonus ko albashi ko raban ganima lil muqatila ga sojoji wanda suke zuwa fagen fama wa ghairihim da kuma wanda ma ba su ba kaman sijillu da aka yi ma muhajiruna da ansaru da sauransu wanda ake biyan su kudade na ayyukan da suka yi na alkhairi a can baya da sauransu da ba su yadda za su rayu wa diwanul jaysh sannan sai kuma aka yi kundi na tara bayanan sunayen sojoji na musulunci fi hadha zaman a wannan zamanin namu na Ibn Taymiyyah kenan da yake fada mushtamilun ala akthari dhalika ad-diwan mushtamilun ala akthari dhalika ad-diwan wa huwa ahammu dawawin al-muslimina yace kundin sojoji mu a wannan zamani namu Ibn Taymiyyah a zamanin Ibn Taymiyyah kenan a cikin karni na 8 kenan karni na 7 zuwa na 8 to yace a wannan zamanin su hukumar sojoji kundi da yake dauke da bayanai akan sojoji su waye sojojin musulmai kowa da sunan shi da sunan garin su da mukamin shi da albashin shi da abinda da inda akai posting din shi da irin aikin da yake yi wannan yana dauke da bayanai da yawa irin waɗanda akwai su a cikin wasu dawawinu a can baya yace wa huwa wannan opushin ahammu dawawinil muslimina shine opushi da ke dauke da bayanai mafiya muhimmanci game da daular musulmai wa kana lil ansari dawawinul kharaj malan yace wa kana lil amsari garuruwa da birane kama a ce jihohi kenan suna da ofisoshi na tara bayanai na al-kharaj na haraji na wato tax da ake biya haraji da kudaden da gwamnati ke samu kudaden shiga wal fai'i da inda ake tara bayanai da dukiya ta fai'i lima yuqbadu min al-amwal na daga abinda ake karba na dukiyoyi wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama wa khulafa'uhu yuhasibuna al-ummal ala sadaqat nabi alaihi salatu wassalam da shi da khalifofin sun kasance suna muhasaba ana yin lissafi ana tantance bayani ana yin kekeke ana lissafi ana audit din bayanan zakar ta shigo duk wanda ayi je dawo za a zo a tsaya a bincika a tantance abin da ya karbo ya kawo shi da sauran wal fai da kuma na fai wa ghairi zalika da wasu waɗannan فصارت الاموال في هذه الازمان وما قبله ثلاثه انواع yace to don haka a wannan zamanin da muke rayuwa zamanin Ibn Taymiyyah kenan shi da haka dukiyar gwamnati ta waye ta zama iri uku na farko naw'un yastahiqqu al-imam qabdahu bil-kitab qabdahu yasuq al-imam qabdahu bil-kitab was-sunnah akwai nau'i wanda yake nau'i na dukiya wanda limam musulunci yana da yanci ya cancanci ya karbi wannan dukiyar yana da hujja a qur'ani yana da hujja a sunna wal ijma' da ijma'i kama zakarnahu kamar da muka ambata ba wa qismun nau'i na biyu yahrumu akhadhuhu bil ijma' ya haramta a karbe shi bi ijma'i ya haramta a karbi wannan irin kudaden daga goma mutane kal jibayat kaman aljibaya wanda lafazin aljibaya asali lafazi ne na larabci haka ammi ba wanda ba fasihi ba amma ya samu irtiqa ya daukaka ya zama fasihi ana karban sa wanda asali yana nufin alitawa haraji da shugabanni sarakuna na daularin musulunci daga baya suka dinga zabgawa mutane haraji na san zuciya duk abin da mutum ya noma ko duk abin da ya kiwata ko duk abin da ya kasuwanci ko ya tara ko ya gada sai an cire musu wani abu a ciki irin harajojin nan da ake yanzu na zamani iri daban-daban da irin su ne komai a ce sai an biya wani VAT sai an biya kaza da sauransu da irin waɗannan dukiyoyin akwai zalunci a cikin su a bisa ayin shari'a allati tu'khadhu min ahli al-qaryati bi baitil mali wanda ake karba kawai daga mutanen garuruwa da kauyuka aje a jibge a cikin foreign reserve a cikin asusun gwamnati kai ake karba a jiki wannan kudade bi ajli qatilin qutila bainahum wanda a wancan zamanin idan kawai aka samu wata gawa a wani gari ko wani mutum ya mutu ba a san waye kashe shi ba to duk mutanen garin sai sun biya wata diya kamar yadda yanzu misali ko za a zo a kan mutane suna bacci zamanin zafi dinnan a waje sai yan sanda kawai su kama su ko wasu masu kayan sarki su kama su shike na ce sai an biya kudi ayi billions to wannan kudin menene shi irin wannan zaluncin ne kawai ko mutun yazo da motar sa zai wuce wasu jami'an tsaro su tare shi kawai sai an san mai kudi irin wannan kudaden na zalunci ga sunan kala daban-daban ba tare da kai wani laifi tabbatacce ba ko kuma koda kai laifin ya zama laifin asali an tsara shi ne bisa zalunci ne sai aka ce wannan abin laifi ne ko kuma su masu an san kudaden su karba amma ba za su bari ya kai ga asusun gwamnati ba dan haka ba za su bari ka je ka biya a bisa tsarin biya wanda zai kai kudin su shiga asusun gwamnati ba koda a ce kudin suna da justification na a karba sai su jami'an gwamnati ko masu kula da wannan harka su amshe kudaden su saka aljihun su duk waɗannan zalunci ne Allah ka tsare yace wa in kana lahu warith koda yana da magaji maimakon an kashe shi an gane su sai kashe shi idan an karbi diyar za a biya ne a baiwa magadan to ba sai a karba sai a sa asusun gwamnati kuma waɗanda ba su suka jibba su gani ba ya zama duk sun biya irin wannan kudaden duk mutumin da yake kusa da wajen ko yake garin ko yake da wata alaka da wanda suka yi kisan shi ma sai ya biya aw yu'khadhu min ar-rajuli ala haddi irtakabu ko kuma mutum yayi wani laifi maimakon a yanke mishi haddi kamar sata ko zina ko shan giya ko karafi maimakon a yanke mishi hukunci da shari'a ta ginda yame sai a ce to an sa mai haraji an sa mishi tara yayin da kamar yanzu sai ya ce yanke mutum hukunci shekara kaza gidan yaro ko kuma a ce amma yana da alternative na tara zai iya biyan tara kaza to da irin wannan tarar da ake biya watasqutu anhu al-uqubatu bidhalika wanda in ya biya wannan tarar abin nan da yake kanshi na ukuba sai a fadar da abin wal mukus da kuma haraji asali al mukus shine haraji da ake karba idan mutum zai shigo wani gari ko zai wuce wani toll gate ko zai haura wata iyaka ta wata kasa ko ta wata jiha ko wani checking point wanda za a tsaida mutum a ce sai ya biya zai wuce shine al mukus allati la yasughu wad'uha ittifaqan wanda dama asali bai halasta a sanya wa musulmai irin wannan abin a ce sai sun biya ba tukunna ma tun farko wa qismun sai kuma kashi na uku fihi ijtihadun a ciki akwai wato mahalli na kokarin malamai malamai sa da ƴancin tattauna akan ya halasta ko bai halasta ba kowa ya karkata zuwa ga abin da yafi bayyana gare shi zuwa ga abin da yake gani yafi dacewa da maslahar umma wata nazu'un kuma akwai jayayya akai wannan kismin yana da gaskiya abin da Ibn Taymiyyah ya tattauna a cikin risalarsa ta Amwal Sultaniyya da kuma Jami'ul Masail wanda ya tattauna akai a can game da wannan mas'ala yace kamalin kaman dukiya kamalin mallahu dhu rahimin kaman dukiya wanda yake da ma'abocin bin nan dangantaka laysa bi dhi fardin amma baya daga cikin magada wala asaba baya cin gado da asirci bai cin gado da kashi wala hu zalika da makamancin wannan mutun ne ya mutu ya bar dukiya kuma ya bar wasu magada ya bar wasu mutane amma ba sa cikin lissafin magada ba su cikin iyaye da yaya ko kanni ko yayi ko mata aure ko kawunne ko makamantansu sannan kuma baya cikin asibi kamar shine da ko uba ko makamantansu to da haka ba za a sai wasu ga shin ko za a miƙa ga waɗannan ƴan uwa na nesa koko ba za a miƙa ba gwamnati za a ba to nan ne akwai tarazu ya kai a cikin wancan tsafin na al-amwal sultaniya na Ibn Taymiyyah da kuma Jami' Masail imitum yana cewa minha ma huwa ijtihadu a ciki akwai abin da ijtihadi ne ya sugu bainal ulama wanda ya halasta malamai su bayani akai duk sanda matsalar ta faru za a ba malamai dama su tattauna su ga me yafi wa qad yasqutu al-wujubu bi'adhari wajibcin yana iya faduwa ta hanyar wasu udhri wa yubahu al-mahdhur bi asbabin ko kuma a halasta abin da yake ba halasu ba saboda wasu dalilai wa minha ma huwa ijtihadu ko kuma abin da yake ijtihadi ne lakin suduruhu li udwanin min al-mujtahidi sai dai ya taso ne shi wannan ijtihadi saboda wani ta'addanci na shi mujtahidin wa taqsirun minhu shabar ra'aya fihi al-hawa ko kuma saboda gazawarsa wajen fahimtar abin ko kuma saboda san zuciya da ya sadada cikin tunaninsa fastama'at fihi hasanatun wa sayyi'a sai ga abin kirki da banza ya hado akan mutum وهذا النوع كثير جدا انا سامع وان النوع ايوا a cikin mutane wato wani dan karin bayani ne da ibn timiya yake yi akan wannan masala wato da shi lokaci ya kure da ka zamu saurara anan insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi abin da malai yake cewa kathiran ma yaqud dhulmu min alwulati warra'iyya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.